ziyarar shugaban kasan Faransa Emmanuel Macron ta sake farfado da muhawarar da ake yi na mai gurbin Fulbiya a kasar Kamaru. Duk da tabarbarewar yanayin lafiyarsa a yan shekarun nan, shugaban kasar Kamaru na ci gaba da gudanar da mulki shi kadai. Tabbas ya dogara ne da wasu mambobi da yake nada su kuma ya kora su yadda ya ga dama. Tun shekara 1982 Mr. Biya yake kan karagar mulki, amma shekarun bayan nan ya takaitar da bayyana cikin jama'a. Wasu na alakanta wannan da raunin lafiya da shekaru, kamar Zubairu Abdullahi dan jam'iyyar adawar MRC.
Ai su kuma kasa Fulbiya mutun ne da shekaru 89, kowa sai ya gaji, kuma duk wanda yake shekara 89 a hankalin san cewa ya gaji. To kamata yi a canza shi, shi sa ga ba yawan fitowa ma a shekara kamar su biyu za a ganshi. Mun wato ifa ku a fara canza shi, ya gaji.
Masana harkar siyasa da dama suka ce babu wata makawa. Shugaban kasar Faransa Emmanuel Macron da Paul Biya ko a sirrance ne za su tattauna kan yadda ake fatar mulkin kasar Kamaru ya kasance bayan Paul Biya. Alhaji Ibrahim, manazarcin siyasa, yace
nawa tunanin akai shine kakkamanta cewan shugaban kasa Paul Biya mutun ne wanda yake da wuyan sha'ani. Wuyan sha'ani me yasa nace ma wuyan sha'ani? Yana da sirri, mutun ne mai rike sirri, ba a gane masa. Abinda ku kuke tunawa ba a tanan yake ba, kuma abinda kuka ce kuna so shi wani sa'in baya so, sai abin da ya ga dama yake yi. Don mun gani irin tafiya da suka yi zaman su daga mai da tsohon shugaban kasan Kamaru Ahmadu Ahidjo, irin gwagwarmaya da yi bayan tsohon shugaba ya yi masa biyayya amma bai taba nuna mana fiskansa ba. Sai bayan mutuwan shugaban kasan Kamaru Ahmadu Ahidjo, shugaba Paul Biya nuna mana wata fiskoki daban. To saboda haka mutum ne wanda yake ba a juya shi ta sauki, sai abin da ya ga dama yake yi. Amma game da zancen shi zuwan shugaban Faransa, to kakamanta cewa Faransa tana da yarjejeniya da kasan Kamaru, tsohon yarjejeniya ne, aminiyanta ne na mulkin mallaka. Saboda haka zai iya zo Kamaru su tattauna ta fannin kasuwa da fannin agaji da waɗansu abubuwa sha'anin likita da ilimi na kimiyya, sai ya iya ma ba faɗo wannan, ba kawo wannan tambayan ba na cewan kansa zai canje sakamakon da mutane suke faɗa.
Zakari Sa'adu shi kuma ga abin da yake nufi.
Ita mama Marcel Ladan, zuwan shugaban kasar Faransa Kamaru na da sarkakiya sosai. Misalan ce tana da sarkakiya saboda alaka da ke tsakanin Kamaru da ainihin Faransa, alaka ce wacce ta yi tsami tun tsawon shekaru biyar, musamman ma lokacin zaɓen 2018 wadda ya kai ga ainihin aka garkame wasu magoya bayan jam'iyyar MRC, bayan ita jam'iyyar ta yi ikirarin cewa ta lashe zaɓen 2018. To lamarin da ya kai ga ainihin shi kanshi shugaban ƙasa Emmanuel Macron furta wasu karaman da bai su dace ba, yayin da wani dan fafutuka ya masa tambaya a kasar Faransa cewa kamata ya yi tsoma baki a cikin wannan harkar, wanda shugaban kasa Emmanuel Macron ya kira ga shugaban kasar Kamaru cewa ya yi kokari ganin cewa ya mutunta ɗancin dan adam. Kuma lamarin da ya kai ga ainihin jami'an gwamnatin kasar Kamaru mayar da martani cewa kasar Kamaru kasa ce mai cin gashin kanta, kuma tana tafiya da al'amuranta ba tare da ainihin ta yi amfani da umarnin wani shugaban kasa ba. To kaga ire-iren waɗannan ababen ya kai ga an kai wannan matsayin. Kuma zuwan shugaban kasa Emmanuel Macron kasar Faransa a daidai wannan lokacin da ainihin dangantaka yake tsami da wasu kasashe da nan Faransa ba banza ba ne, saboda ainihin idan ka duba kasar Faransa dai, kasar Kamaru zance ta wato hulɗa ta harɗaɓa hannu kai yarjejeniya tsakaninta da ainihin kasar Rasha kwanakin baya na matsalar tsaro da dai shauransu. To a yanzu ita Faransa tana neman kawo gyara kan kuskuren da ta yi a da.
Muhammad Bashir Ladan na muryar Amurka daga Yaoundé a kasar Kamaru.